Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku da wannan maraicin Alhamis 25 ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. Ko ta Facebook a shahin VOA Hausa a Yamai babban birnin ƙasar Jamhuriyar Niger ma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Niger za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa ba zai taba gajiya ba da fadakarwa da jan hankali ba akan matsalar shan miyagun kwayoyin da ta zama ruwan dare a duk inda ake da matasa a kasashen mu na Afirka. Dan duk abin da ke taba kwakwalwar mutum matsala ce babba ga lafiyar wannan mutum.
To kamar da yadda aka sha hodi matasa ne kashin bayan kowace al'umma su ne manyan gobe. To amma ta yaya matasan nan za su iya zama manyan na gobe har su kama ragamar ta yadda harkokin ƙasa idan aka bari shaye-shayen kwayoyi suka hargitsa musu kwakwalwa suka hana su iya yin tunani mai zurfi kuma mai hwadi wanda zai kai su ga neman ilimi da koyan sana'o'i domin su bada tasu gudunmawa. Anya ko hakan zai yiwu? Anya ko za a iya cewa ƙasar da matasanta suka ba da ƙarfi ga shaye-shayen kwayoyi da abubuwan sa maye ƙasa ce mai makoma ta gari?
To don tattauna wannan matsala ta shaye-shayen kwayoyi da yaƙi da ita da neman mafita mun gayyato tsohon shugaban hukumar yaƙi da safara da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya Alhaji Ahmadu Giyade da kuma Dr. Ahmad Yakase shugaban kungiyar masana ilimin harhada magunguna a Najeriya. Za mu tattauna da su kai tsaye kuma tunda kuna jin mu ta Facebook ku rubuto tambayoyinku ko shawarwarinku akan yadda za a hada karfi da karfe a ceci matasa daga wannan masifa ta shaye-shaye duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To kamar yadda Jamila ta faɗa a bayan su haka dai muna tare da tsohon shugaban hukumar yaƙi da safara da kuma shan miyagun kwayoyi ta Najeriya Alhaji Ahmadu Giyade da kuma Dr. Ahmad Yakase shugaban kungiyar masana ilimin harhada magunguna a Najeriya. Nan gaba kaɗan za mu fara tattaunawa da su kai tsaye amma da farko ga wata matashiya.
Kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau to kar a sha kwaya to kar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau kwaya ko ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ko saurara kwaya ko ba sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya.
Jamila, ina ga kayan muhawara tattaunawa kai tsaye da Alhaji Ahmadu Giya, ɗaya tsohon shugaban hukumar kula da safara da kuma shan miyagun ƙwayoyi, da kuma Dr. Ahmed Yakase, shugaban ƙungiyar masana ilimin harhaɗa magunguna a Najeriya. Ya kamata mu yi wani bayani ko ƙarin haske.
Gaskiya.
Saboda mun so haɗawa har da hukumar NAFDAC, wato ta tantance ingancin magunguna da kuma kayan abinci ta Najeriya. To amma jami'insu da wakilinmu na Lagos, Babangida Jibril, ya yi magana da shi, ya ce an hana su magana. Sannan aka ba mu lambar wani Mr. Jimo, wanda aka ce shi ne jami'in hulɗa da jama'a ta hukumar ta NAFDAC. To shi ma dai Babangida Jibril ya yi iyakacin ƙoƙarin shi, amma bai ɗaga waya ba, kuma bai amsa saƙon shi ba har ya zuwa lokacin da muka rabu da Babangida Jibril a jiya. To masu saurare, ku gyara zama, ku ba mu hankulanku. Muna nan tare da tsohon shugaban hukumar yaƙi da safara da shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, Alhaji Ahmadu Giyaɗe, da kuma Dr. Ahmed Yakase, shugaban ƙungiyar masana ilimin harhaɗa magunguna a Najeriya. To masu saurare, yanzu haka dai muna tare da tsohon shugaban hukumar yaƙi da safara da shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, Alhaji Ahmadu Giyaɗe, da kuma Dr. Ahmed Yakase, shugaban ƙungiyar masana ilimin harhaɗa magunguna a Najeriya. Salamu alaikum. To Alhaji Ahmadu Giyaɗe, muna godiya sosai da ka amsa wannan gayyata tamu mu tattauna.
Muna gode ƙwarai.
Yawwa, Dr. Ahmed Yakase, kai ma mun gode sosai da ka amsa wannan gayyata tamu.
Na madalla, na gode. Sai dai kike pharmacist
Ahmed Yakase. Pharmacist, to na karɓi wannan gyara kuma na gyara pharmacist. Yawwa, to tambayar mu ta farko ga Alhaji Ahmadu Giyaɗe. Akwai matasa da yawa waɗanda yanzu haka suna biye da mu a wannan tattaunawa da muke, suna ji kai tsaye, sun rubuto mana cewa wannan matsala duk inda ake zaton ta kai ta wuce nan, kuma duk ƙoƙarin da ake abun kullun sai ƙaruwa yake. Alhaji Ahmadu Giyaɗe, da farko, a ina ma ake samun waɗannan abubuwan shaye-shayen ne? Taƙaƙa suke shigowa Najeriya.
Eto, ai, akwai wanda ake a Najeriya, akwai kuma waɗanda ake yi a ƙasashen waje. Bisa ga misali, tun lokacin da aka yi yaƙin duniya na biyu, da aka yi sojojinmu zuwa can Indiya suka yi yaƙi, sai suka zo lokacin da suke dawowa suka yi guzurin ita wannan taba da ake kiranta tabar wiwi, a kawo ta Najeriya. Sai da manto, akwai a cikin jihohin ƙasar nan wurin da shi ɗaya daga cikin sojojin nan ya hito, sun ɗauke ta sun maida ta hanyar samun kuɗi. Kamar yadda ake noma wake a arewa ko kuma gyaɗa saboda a samu kuɗi, haka yanzu hakan nan suke noma ta. Kuma ta kai a jihar tasu ɗin ba a samun filaye masu yawa, sai suka dawo zuwa abin nan kudu maso yamma na ƙasar nan suna noma ta. Yawancin gonaki manya-manya da ake noma ita wannan taba ta wiwi din nan za ka samu mutanen su sune suke biyan kudin suke hayan laborori suna noma ta to wannan ba wai a Najeriya ne kadai ake noma ta ba a duk kasar Afirka ba kuma ita ce yawanci mashaya ko kuma matasa suke samu suna sha to dai kenan a cikin waɗanda ke miyagun kwayoyin da ake a Najeriya to amma ba ga wannan ma ai akwai waɗansu wanda ke za mu ce doka ba ta yi magana a kansu ba saboda ne saboda yana da wuya a yi ce za a sa doka kar a yi amfani da su bisa ga misali man fetur wannan wanda muke sawa a cikin motocinmu ko cikin injinan mu a ana amfani da su akwai matasa sai ga sun samu sun saka ɗan hankici a ciki sun saka abin da suna shakan shi akwai kuma waɗanda da sassafe za su je wajen masai su buɗe bayan gida wanda ake muke kiran shi shadda su zo su sa hancin su suna shaka sai su bugu kamar cewa sun sha wannan taba ɗin kai akwai ma kuma kashin ka dangaro farin nan da ake abin da shi sun nika shi sun zo suna shekar shi shi ma yana bugarwa so akwai abubuwa da yawa wanda suke bugar da su matasa ɗin nan a nan ƙasa ɗin amma wanda kike cewa abin da ana kawo su ga ƙasashen waje su guda biyu ne a iyakacin sanya na wanda ake kawo su ɗin kuma yawanci ake amfani da su su ne wannan taba da ake kiranta koke da kuma heroin so duk waɗannan ba wai muna yasa a ƙasar nan ba ne amma ana kawo su ana shigo da su zuwa ƙasar nan ne saboda a fitar da su zuwa waɗansu ƙasashe bisa ga misali in mutum ya taso daga kudancin Amerika daga nan ne yawanci ake yin wannan koken ɗin in ya tashi daga can kudancin Amerika ya zo Amerika ɗin da ita tabbatacce ne za a kama shi to amma in ya taso daga can kudancin aka taso daga can kudancin Amerika ɗin aka kawo ta Najeriya daga Najeriya aka ɗauke ta aka yi ta zuwa Amerika ko kuma Ingila kin ga an fadda kafa kenan saboda hakan nan abin da yasa suke kawo ta zuwa Najeriya kenan amma ba wai saboda yawanci ana amfani da ta bane
eh yawa za mu dawo gare ka Alhaji Ahmadu Gyaɗa bari mu koma ga pharmacist Ahmed Yakasai aha yawa pharmacist kamar yayi magana Alhaji Ahmadu Gyaɗa ya magana cewa akwai waɗanda ake harhadawa a cikin Najeriya kuma akwai waɗansu waɗanda ke amfani da magunguna ne wanda likitoci suke rubutawa na ko rage wani kaihin ciwo ko rage zugin ciwo haka kadan wasu sai su jarabtu da sha wasu kuma haka kawai lahiyar su lau za su je suna sai suna sha to amma shi ma dole sai da wanda zai rubuta musu me ake ciki wani irin ƙarin bayani zaka mana da kuna da masaniya game da wannan abu da ke faruwa
to gaskiya ne kamar yadda kika sani Foma DG ya yi bayani kyakkyawa kuma abubuwan nan sun kasu wajen kashi uku na farko wanda ya magana su koken su heroin su indian hemp muna kiran su narcotic sannan akwai waɗanda kuma suke a cikin asibiti ake rubutawa kamar irin su valium dinna su lexatan da su pepidin da sauransu hatta irin cough syrup din nan mai codeine wanda za ki ga ana shan sa barkatai duk yana cikin waɗanda magunguna ne ake rubutawa a asibiti akwai kuma wanda yake na gargajiya kamar yadda yake magana irin warin shaddan nan kai hadda ma kashin kadangare ga kuma irin abun bakin ciki za ki yi hatta su kudaya shi kansa suna sha don ya bugar da su ko kuma sholisho wannan sholisho na kwaci a ce wai mutum shi zai sheka don ya samu buguwa akwai kuma wanda suke kira mai bille femolin to duka irin waɗannan yawanci zaki ga cewar a asibiti idan an rubuta maka ka fara sha kamata yi idan ka gama ka koma wajen likita. Amma sai ka ce ka ji dadin sa ko kuma wane ya sha ya ji dadin sa bari ka ci gaba da sha. Cewa ai wane da ya sha kaza ya samu yayi bacci bacci cikin nutsuwa. Kafin ka ce kwabo sai ka ga ka zama bawan wannan magani. Idan baka sha shi ba ba za ka iya baccin ba. Ko kuma irin allura da ake ta kashe zafin kamar yadda kika faɗa Fortwin ko Fesdin. Ana samu har su kansu da suke aiki asibitin su fada cikin wannan jaraba. Idan an muka allurar don ta kashe wannan zafin a wannan lokaci sai kuma wani lokaci kaga cewar ciwon nan naka yana ta zafi a kare maka kafin ka ce kwabo ka zama bawa. Sai kaga dukkan lura da ita ce kana so sai kaga ka firgice in babu ita kana cikin wani garari. Bayan din nan haka ko na zaton akwai ita ka hatta ciwon hypertension ciwon hawan jini kamata a dan fara kadan a bar wannan a cigaba da wani abu kafin a dora ka babban maganin hawan jini. To sai ki ga wasu in aka dora ka akan maganin da ake ganin zai saka kai ta bacci ka huta tunanin wannan zai sa jinin ya sauka sai kai kuma kaga ka zarce. Sai kuma wani garari na wannan cough syrup ko kuma maganin tari ba da ya kamata ka sha shi lokaci kaɗan in tarinka ya warke ko kuma ya sauka ka samu nutsuwa sai ka ga a'a wai saboda kodin ɗin da yake ciki zai sa ka bacci kuma in ka sha da yawa ma har sai ma ka zama abin da ka zama ka lalace ka galabaita. To gaskiyar magana wannan duk abubuwa ne da ake kokarin a hana cewa a sai da shi barkatai ba bisa ka'ida ba. Idan ka zo sai da prescription sai da takardar likita ko taron da muka yi kwanan nan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na ce lalle mu haɗa kanmu mu taimaka wa al'umma. Karatunmu da muka yi ba kawai na neman kuɗi ba ne na bauta ne ga Allah da kuma al'umma mu ceto su daga cikin gararin da suke.
Eh yawa ban tarin numfashinka ba ga tambaya ma wani Aliyu Yero yayi yace yana muku sanne da zuwa sannan yace yana tambaya ga pharmacist Ahmad Yakasai. Tambaya ita ce ta yaya kungiyar su za ta bada gudunmawarta wajen rage kaihin wannan matsala ta shaye-shaye.
To gaskiya tun daɗewa muna cikin waɗanda suke shiga harkar wayar da kan al'umma da illolin da suke tattare da harkar drug abuse wato shan miyagun kwayoyi muna nuna bala'in da yake ga al'umma ga kai kanka ga iyalinka da iyayenka da duk wani masoyinka bala'in da kake jefa shi. Wannan aiki ne da muka daɗe muna faɗakarwa muna sanarwa kuma har yanzu aka yi sa'a masallatai da coci-coci da duk inda ya dace za ki ga cewar mutane suna karɓa ana kuma gudanarwa. Kuma hatta makarantu mu dinnan alhamdulillah fa musuka site of Nigeria tana da hannu wajen tabbatar da kafuwar NDLEA na tabbata bidiyo giya da zai tabbatar muke wannan mabda muna cikin wannan muka tarbuta position paper sai da aka yi ta balantana kuma Pharmacy Council of Nigeria. So ko da yaushe mu ilmantarwa mu nuna al'umma illolin da suke tattare da wannan. Saki ga misali da zan baki akwai da na karanta da ya sha kocen ya bugu ya zauna kawai yana ta dariya yana cewa wai shine Allah.
Astagfirullah.
Duk wannan bala'i da yake cikin irin wannan abu. Kamar yadda nake kai Allah ai ka san kanka ya tafi. To ungiyarmu tana fadakarwa kuma tana yin mujalla tana nuna illolin ko ba za mu yi ƙasa gobe za mu ci gaba da yin wannan kuma za mu ci gaba da haɗa kai da NDLEA da NAFDAC wajen tabbatar da cewa an ci gaba da wayar da kan al'umma. Amma da yawa za ki ga wasu za su ce wasu sun shiga wani ɗan damuwa ne ko wani garari ko kuma an yada mutum ne a titi an ki ba shi kula an ki ba shi soyayya ko kuma wani ya samu matsala da iyalinsa ko kuma ya samu matsala da harkar kasuwanci irin wadannan sai yayi mutum ya ji cewa ga wata kofa wadda zai tsira to me ko irin kuma sai ya sa kansa a cikin wani babban bala'i da fitar ma sai kuma an yi da gaske
yawa to
mu tun da masana ne na wannan harkar magunguna muna tunawa akan kanmu da kuma kansu likitoci a san yadda za a yi akwai abin da muke kira responsible self medication da kuma kula da cewar ba lalle duk abin da aka rubuta a ci gaba da rubuta a mutum ba amma haɗa kanmu da doctor din da pharmacist kowa ya kama aikinsa ya rike aikinsa tsakani da Allah
yawa yawa
karka shiga nuwancin wannan duka shi ke cakuɗa abubuwan suke rikitawa
yawa mun gode kwarai pharmacist yawa ga
kuma akwai wanda muke kira quack wanda ba su da business kai tana miki kuɗi abinda za su samu suna ganin su a wajensu magani kamar kowane irin abu ne kamar gora ne ko gyaɗa da sauransu
yawa mun gode pharmacist ga wani bayani da
pharmacist wallahi kafin ya fara aiki sai an rantsar da shi tsakaninsa da Allah in musulmi ne da musulunci in kirista ne da kiristanci in ma dodo kake wa sai an haɗa ka da dodon naka
gaskiya
wannan shi ne ina ganin lalle mu zage a kan wayar da kan jama'a public health yana da mahimmanci kwarai da gaske
yawwa to Alhaji Ahmadu Giya daga wa Musa Jamilu Fakai ya rubuto cewa wasu ma'aikatan hukumar NDLEA su ne ke hana ruwa gudu a wannan yaƙi da sha da kuma hotocin ƙwayoyi a Najeriya domin suna karɓar na goro a wurin masu wannan harkar da fata za a gyara me za ka ce ranka dade
to na gode masa da ya kawo wannan al'amari na karɓar rashawa a cikin ma'aikatan NDLEA wato sayan ce a dukkan al'amarin nan na zancen cin hanci da sauransu al'amari ne wanda ke damun kowa da kowa kuma duk wani mai hankali ya kamata ya yi kokari ya taimaka yadda za a hana irin waɗannan miyagun al'amura ba wai a cikin NDL ya kaɗai ba a ga dukkan ma'aikatu na gwamnatoci na yadda akwai 'yan ƙalilan da suke cikin NDLEA wanda kuma suke haɗa baki da waɗannan masu safara da miyagun ƙwayoyi ɗin kuma suna cutar jama'a da shi amma ba wai an sa musu idanu ne an ƙyale su ba don ne na san na kori jami'ai da dama na NDLEA da suka sa kansu a cikin wannan mummunan hali daga ƙananan su har zuwa manyan su duk an hukuntar da su akan wannan kuma kowane lokaci shugabannin su sukan je su ko sati sati ko wata wata akwai wani abin da ake kira lecture a kowane wata da ake yi a gidan kowane lecture ana yi musu bayani game da illar cin hanci da kuma rashawa haka kuma ga waɗanda suka je su kwas-kwas su ma ana musu waɗannan bayanai ɗin na hakikance abin ya rigu ainihin yanzu
yawa ranka daɗe za mu ji yau an kama kamar mutane kaza da kilogram kaza ko ton kaza na abubuwa yawanci idan aka kama irin waɗannan abubuwa me ake yi da su ina ake kai su
ok wato daga an kama mutum da waɗannan miyagun ƙwayoyi ɗin akan gwada nauyinsu a gane ko abin saboda a samu adadinsu sai a ɗauki fannin ɗan ƙalilan sai a tura ma wata ma'aikata wanda za ta tabbatar mana da cewa wannan ɗin na abin da ake tumta ɗin ne bisa ga misali a ce an kama wannan indian hem ne to mu ba za mu iya cewa indian hem bane sai su ƙwararru sun tabbatar mana cewa indian hem ne to sai mu tura musu su tabbatar mana da shi sauran kuma sai mu ɗauke shi mu aje shi a store namu to a zo a gabatar da mutanen waje shari'a wannan samfur din da muka dauka muka tura masu kwararrun sanin kimiyya da suka ga mana cewa indin hannis to da shi za a amfani a gabatar da shi wajen kuliya a yanke hukunci in an yanke hukunci sai mu samu takardar izini daga shi wannan abin daga wajen mai shari'a cewa muna son mu kona waɗannan miyagun kwararrun saboda kada su ƙara komawa hannun waɗansu daban wanda za su yi amfani da shi ya cutar da jama'a to idan ya yarda a ce a kona su ɗin za a yi ba da cewa a kona su a kan idanun muhimman mutane a wannan wuri ɗin kamar in a ce a Lagos ne a ce muhimman mutane a Lagos in a Kano ne a ce muhimman mutane a Kano to lokacin da za a abin ɗin sai a kira jama'a su zo su a ce ga abin da ake ciki za a kona waɗannan miyagun ƙwayoyi ɗin in mutane ɗin lokaci ya aka taru za a ɗauki waɗansu daga cikinsu su zo su ɗauki samfur-samfur wanda za a gwada a tabbatar da cewa wannan abin za a kona ɗin nan ita tabar indiya ɗin ce ba wani abu daban ba ko kuma a'a tabar cocaine ne ko kuma heroin to in aka tabbatar da shi yadin ne sai a zo a kona to idan aka kona kuma waɗannan mutanen da suke wurin muhimman mutanen da suka halarci wannan taro ɗin za a ba su takarda sa hannu cewa sun na wurin lokacin da aka kona wannan taba ɗin to sai a ɗauki wannan takarda ɗin sai a maida ma shi mai shari'a da ya ba da izini a kona cewa to ga shi an yi shi ranar kaza ga watan kaza a wuri kaza shaidar cewa an kona ɗin kin ji abin da ke faruwa da waɗannan miyagun
ƙwayoyin
da ke kama
waɗin kenan. Yawwa to pharmacist Ahmed ya kasai idan muka duba ko ina akwai kantuna ƙanana-ƙanana kuma kowa ya zama kamar masani a harkar magunguna kowa zai zo ya ce a bani magani kaza ba bincike ba ilimin abu a ɗauka ya za ku yi ku daƙile irin wannan matsala.
Gaskiya abin takaici ne kamar yadda kika sani pharmacist council of Nigeria babban wato agency na gwamnati su ne masu kula da wannan a yanzu a rijistar su suna da akalla kamar 20,000 a Najeriya amma mu mun san a fili sun fi 50,000 wani lokon za ki ga cewar ba za a iya shiga ba ma saboda ƙarancin ma'aikatansu da kuma kuɗin da suke buƙata abin da ake magana enforcement a tabbatar da doka ta tabbata kayan aiki babu sannan kuma wata matsalar kamar yadda yana ɗaya magana ta cin hanci da rashawa za ka je ka rufe kanti ga shi ban hukuma ta sa abinta ta buga amma bayan kwana ɗaya kwana biyu sai kiga an zo an ɓalle abin ma an shiga kin gare ni ya shiga so akwai buƙatar tabbatar da kayan aiki wanda na tabbatar muke idan wannan ya faru duk waɗannan abubuwan da ake gani za a rage matuƙar gaske kuma yanzu akwai canjin doka da muke buƙatar inda idan aka ba wannan pharmacist council of Nigeria ƙarfi to wannan zai taimaka ba ma kawai matsalar kantinan ba hatta masu yawo da abubuwa a hannu suna tallan magunguna rana karkar kuma ga na ƙarya ne da kuma abubuwa na cuta a ciki wannan tun da ya zo suna na aka ya kama mutum a caje shi 500,000 ko kuma shekara biyu ba ta faruwa ko kuma aka kama kuma da magani na jabo a ɗaure ka shekara 5 zuwa 15 ko 500 to yanzu kiran da muke duk aka kama ya yi maganin da ba na gaske ba na cutarwa a ɗaure shi rai da rai.
Yawwa dama tambayar muke
wannan yawo abubuwan ba daidai bane ko a inda bai dace ba ka sayar da shi ba daidai bane to akwai wani dan majalisa da na je na cewa a caje su daga 500 da koma miliyan 2 ko kuma a ɗaure mutum zuwa shekara 20.
Eh mun gode sosai pharmacy lokaci ya fara daga mana hannu
kuma za a je a bayyana da izinin Allah amma abu ne da yake ci mana kowa kwariya.
Yawwa mun gode sosai. Yawwa Alhaji Ahmadu Giya ɗaya da mai zakari he wani irin kira za ka yi kamar ya kake ga za a kawo ƙarshen wannan matsala.
To ƙarshen wannan matsalar sai dai in za a samu ana warawa mutane da kai kuma tun ma ba matasa ba iyaye suna lura da yaran su wane ne abokansu kuma su lura da yadda su suke mu'amala da jama'a kowane lokaci kamanninsu.
So masu saurari abin da ya sauka kenan muna godiya sosai sai gobar haka yanzu a madadin da Jamila da Mr. Misha da Mukdir Halima Jumroke sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu.